واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja dan karanta littafin mu mai albarka insha Allah na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya wallafawar Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmizi rahmatullahi alayh bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wataala ya sa dukkan umurni da ke cikin wannan littafi mai albarka mu samu ikon aiki da shi dukkan wani abin da ke cikin sa na hani ko tsoratarwa ni da ku Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon hanuwa da nisantarsa muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mu da iyayenmu da malamanmu da dukkan zuriyarmu da sauran masu imani Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi daidaitunmu ya yafe mana kurakuranmu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 99 kenan ko ina fatan a karatu biyu insha Allah mu kammala littafin yau idan aka yi na 99 ina fatan darasi na gaba shine na 100 idan da nisan kwana kuma ina kokari na ga an kammala littafi din dan kada watan Ramadan ya riske mu ba a kammala ba insha Allah ta'ala so za mu tashi yau akan darasi na 99 insha Allah ta'ala a cikin babi na babi na 56 ko a ce babi na ƙarshe a littafi din Allah ta'ala ya taimake mu babu laifi mu fara kamar kullun da abun da ya sawaka na tambaya wannan yace assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ji gan iyayen malan da namu baki daya amin ya hayyu ya qayyum malan dan Allah ka sanya mana littafin lu'lu'u wal marjan Allah ya taimake mu baki daya Allah ya kare ka duniya da lahira amin ya hayyu ya qayyum so wannan shawari ba ina ji akan shawarin da aka fara bayarwa sati ne gabata akan wani littafi da a sanya so insha Allah ta'ala mun ji shawarinka kuma zai shiga cikin takardun da za a duba yuwar zaben ɗaya daga cikin su insha Allah ta'ala wani lokaci za a sa littafi da za a karanta har salatul istikhara sai mai karantarwa yayi ya nemi dacewa na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma zama wanne ne zai zama mai munasaba da lokacin da ake dukkan takaddu na addini da aka rubuta su ƙarƙashin Qur'ani da sunna a bisa ga fahimtar magabata suna da amfani amma kowanne akwai lokacin da ya fi dacewa da shi da wurin da ya fi dacewa da shi ta'alim da za a yi shi a masallacin An-Nur ba zai yi a je wani ƙauye ya zama shi za a yi ba in aka canja gari wani lokaci sai buƙatar ta canja so kula ga wannan duka akwai abubuwa da ake kula da su amma insha Allah ta'ala mun ji shawarinka Allah ta'ala ya mana zabi mafi alkhairi gaba daya ga dai Ramadan saura kwana nawa kenan yau kwana zuwa 15 ko abin da ya kama da haka yau muna 14 go daren 15 amma Lailatul Nisfi min Sha'ban go Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan yace Allah ya jikan mahaifan malan da namu baki daya amin ya hayyu ya qayyum malan ya halatta ya su nema wa mahaifiyarsu saki a wurin mahaifinsu saboda tsanani da wulakanci da take fuskanta a gidan ko kuma bai halatta ba. To, na farko a matsayinku na ‘ya’ya tsakanin mahaifiyarku da mahaifi, abinda shari’a ta wajabta muku kullum a rayuwa shi ne ihsani, kyautatawa. Kyautatawa wannan wajibi ne a yi ga mahaifiya kuma wajibi ne a yi shi zuwa ga mahaifi. Shi yasa a cikin ayoyi da yawa a Ƙur’ani idan Allah ya kira haƙƙinsa na abauta masa, yakan biyo baya da nuna kyautatawa ga iyaye, bai cewa zuwa ga uwa kadai ko zuwa ga uba kadai, sai ce zuwa ga mahaifa guda biyu. Min babil misal da yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Wani sura kenan? Suratul Isra ko suratu bani Isra'ila, aya ta nawa? Na'am, 23. Jazakallahu khairan, za ta zama ta 23 ne ba da biyu ba ko? In ka duba wannan aya min babil misal, Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya, mahaliccinka yayi hukunci da kar a bauta wa kowa sai shi, sai ce wa bil walidaini, mahaifiya da mahaifi guda biyun nan ihsana, kyautatawa. Sai ce imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma, idan ɗaya daga cikinsu ya tsufa ya kai gaba na gajiya ya girma, fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā, kar ka gaya wa ɗaya daga cikin, anan bai ce uwa kadai ko uba kadai ba, kar a gaya wa kowa magana mara daɗi ko da uffin ne, wa lā tanharhumā kuma kada a musu tsawa, wa qul lahumā qawlan karīmā, a gaya musu magana wacce take mai daɗi mai mutunci. To anan malamai suka ce dukkan abun da ɗa zai yi ko ‘ya’ya za su tsakanin uwa da uba wajibi ne ya zama ihsani ne gare su. A wannan hali sai a kula da shi, shin akwai babban dalili da yasa kuke ga za ku roƙa mata shika ko babu? In babu dalili, roƙon shika musamman da mace ta roƙa wa kanta ai haramun ne a musulunci. Ga hadithin Bukhari rahmatullahi alayh, ayyuma imra'a sa'alat zawjaha talaqan ma bihi ba'as haramun alaiha ra'ihatul janna. Hadithin Imam Bukhari, hadithi na 1187. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi, idan mace ta tambayi mijinta shika akan abun da babu wani dalili a kai na a roƙi shika ko abun da ya kama da haka, she kankanshin aljanna haramun ne gare ta. Malamai suka ce dukkan abun da aka haramtar wani mutum yayi, to ka taimake shi akan aikatawa ma haramun ne. So da haka idan ta roƙi shika da kanta haramun ne a wani hali. So da haka ko ɗanta ko ƙaninta ko babanta ko wanta ya roƙa mata shika, shi ma menene? Ya zama haramun ne. Saboda daman ai an hana at-ta'awun 'alal ismi wal udwan. Dukkan taimakekeniya akan nau'in sabon Allah bai halatta ba. Sai dai Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi cikin Fathul Bari mujalladi na 9 namba 404 yana cewa idan har ya zama akwai cutarwa a aure, to wannan tsoratarwa da aka yi bai hau kan mace ba. Misali ya zama miji bai ciyar da ita, bai tufatar da ita, ko kuma miji bai iya ɗauke mata buƙatarta na halitta, ko kuma miji bai karantar da ita addini, ko kuma zama da shi ya sa ba ta iya bautan Allah, kuma tana ga halin da nake ci zai kai ta zuwa ga wuta, anan ya ce to ya halatta ta roƙi shika. Idan ku haka bai yi ba, sai ta nemi a yi hul'i. Hul'i kuma shi ne ta biya shi abin da ya kashe a aure, bayan ta gama biyansa sai ya sallame da shi, kuma nan alfashu ne. Shi hul'i lalata aure ne, ba shikan aure ba ne. Shi lalatawa ne. So haka idan an yi hul'i ba a kirga shi a cikin jerin gwanan shikan aure. Mafhum? Tayyib, don haka anan sai a fahimta. Idan har iya cutar da addininta, sai zama anan shin ta roƙi shika ta yi ya gyara bai gyara ba. Ta roƙi shika halal ne ko haramun? Halal ne a wannan hali. To idan ya zama halal, a taimake ta akan halal, halal ne ko haramun? Ya halatta a taimake ta akai. Musamman ya zama babu cutarwa ga ɗaya. idan ku zama rabuwa da babanta baban su ya rabu da ita baban zai iya zama me zai shiga wani hali to sai a duba shin baban iya cutar da ita ya fili ne iya cutarwa to sai ya gyara cutarwa sai a zauna tare in ba zai gyara ba ya halatta ai me ya halatta a nemi shika ko ai hulqi saboda shi addini ya karantar da mu babu cuta ba cutarwa bai halatta a cutar da ni ba ko bai halatta in cutar da wani ba ba uzuri bane shi ya zauna iya cutar da ita ai magana a ce to in ta tafi zai cuto ba uzuri bane to in baka san cutuwa kai ba sai ka daina me sai ka daina cutar da ita dan shi addini ya karantar da kar a cutar da juna yadda ya zama kai baka so ta cutu to baka so ka cutu to haka ne ita ma ba a bukata a cutar da ita to idan ya zama kubutar da ita ne a wani hali kuma ba tare da an tozarta ba a cikin abun da bai yi laifi ba kuma an yi kokarin ayi gyara gyara ya gagara a wannan hali ya halatta a hakura da auren ko a nemi shiga wallahi ta'ala alam amma ga yaya idan za ku dage iyayenku su zauna tare to yafi dadi a ce mahaifi da mahaifiya suna tare har Allah ya dauki rayuwar daya duka alkhairi ne zan ce an rabu shi rabuwan gaba ne na karshe idan komai ya gagara wallahi ta'ala alam tambayar sa ta gaba yace malam menene matsayin mahaifin da yake auren da yarsa don tana aiki kuma yana samun kuɗi dalilin aikin nata to idan har yadda ka faɗa a fili haka ne yake auren da ita don iya samun kuɗi to abinda mahaifi a nan wurin a magana mafi inganci bai halatta ba saboda shari'a ta karantar da mu yin aure kuma ta sanya sharuɗa idan mace ta samu miji da ya cika sharuɗa guda biyu to wajibi ne ta aminta da shi kuma wajibi ne iyayenta su aurar masa idan babu wani dalilin da ya hana ga hadisi da yace idza atakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitna fil ardi wa fasadun kabir hadisin Tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 1084 manzo Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa idan ya zo gare ku wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'unsa wannan su ne conditions guda biyu da addini ke ba muhimmanci na farko addininsa mutum ne mai tauhidi mai tsaye da salloli guda biyar mai yin azumin ramadana mai kokarin cire zakka idan yana da halin yi wanda ya sauke farallin aikin hajji arkanul imani ya tsaya akan su guda shidar kunan imanin nan dukkan wani abun da aka ce na addini ne in wajibi ne yana kokarin aikatawa idan haramun ne yana kokarin nisantan aikatawa to anan wurin shine addini ya tsaya wa khuluquhu kuma akwai dabi'u saboda shi musulunci dukkan addinin mutum babu dabi'a to akwai matsala zaka samu wani ustaz ne akwai kokarin sallah amma dabi'unsa ko kare ba zai tsaya ba dabi'u su ne a same shi mutum ne mai kunya mutum ne mai hakuri mutum ne mai tausayi mutum ne mai girmama na gaba da shi mutum ne mai rukun amana mutum ne wanda yake mai adalci mutum ne wanda yake mai fara'a mutum ne wanda yake mai sadar da zumunci waɗannan su ake kira ɗabi'u to sai aka same shi a wannan wurin ma shi ba kan wallasa ba ne annabi ya ce to an samu waɗannan guda biyu to a ba shi auren kar a tsaya tunanin a ina yake aiki dan gidan wane ne babansa wane ne a jarinsa nawa ne ba a tambayin wannan waɗannan guda biyu idan aka same su to babu kokonto taimakon Allah iya tare da shi mutum nawa ne shekara goma abin tausayi bayan shekara goma sai Allah ya bai da su abin sha'awa mutum nawa ne shekara goma kuma abin sha'awa bayan shekara goma suka zama abin tausayi so ita rayuwa babu tabbas a cikinta a cikin awa 24 Allah yakan canja wani mutum kaga daga halin kana tausayinsa ga koma halin kuma kana kwaɗayinka zama shi wani kuma awa 24 yana burge kai idan aka kwantsama masa sai zama baka ma shi awanka zama shi to ita rayuwa haka take so ala ayi halin baya halatta ake aurar da ita in ta samu namiji mai wannan sharuɗa biyu na biyu kuma shine uban ya kiyaye ya gane cewa yin aure a musulunci yafi aikin da take ta baka kuɗi shi auren saboda aure din nan rabin addini ne hadisi ayyana cewa idza tazawwaja ar-rajulu istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi ash-shatr al-baqi hadisin iya cikin sahiha hadisi na 1916 annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace idan mutum ya aure namiji ko mace matukar an yi auren a yadda ya dace to ya kammala rabin addini ko ta kammala rabin addini abun da ya saura shine a yi takawa zuwa ga Allah don a samu rabi amma addini 50% idan an yi aure an kammala na ga wani sabon ango iya taburmishi ga wani can shi wannan ji mai auren bara na ga gaban sa ya fadi amma ka gane da kai nake ka gane ko sai na nuna ka in ka gane sai ka sunkuyar da kanka in ka nuna ka ji kunya sai ya rabu da kai in ba haka ba ya shikenan ya sunkuyar da kansa da shikenan mu rufa masa asiri so yin aure rabin addini ne kuma gaba na uku a tuna fa cewa shine arzikin mutum yana tare da shi ba aiki ne yake ba mutum arziki ba duk yadda mutum yayi arzikin sa Allah ta'ala ya bashi iya tare da shi babu ko da wani aiki ko babu aiki Allah ba zai hada karka wannan arzikin nata ba Allah baya hanawa wannan aiki sanadi ne in ma babu shi to Allah zai kawo wani sanadi na daban yanzu mata nawa suka yi aure wanda mazajen su ke kyautatawa sirakanan fiye da su ƴaƴan ma arzikin da yayin suke da shi ai yana da yawa rufin asiri na Allah ne wani zai kyautata wanda yake sirki fiye da abin da ƴaƴansa suke masa so da haka hanyoyin Allah suna da yawa haka nasiha ta ga mahaifi dan tana samun albashi ta dauki nauyin ka ko tana kasuwanci ba dalilin a hana ta aure bane sai a yi wa mahaifin nasiha a ja hankalinsa idan mahaifi yayi aka yi aure da ita yake an yi nasiha ya gyara sai a yi mai sai a yi mai sai a ci gaba a zura masa ido ko sai a yi mai ita shari'a fa tana lankwasa kowa kuma shari'a ba wasa bane in baba ne ya haifa aka yi yake to musulunci sai a haura gaba ta sama sai a tafi wajen babansa in yana raye shine walittantakan sai ya bar shi sai koma kan babansa kakanta ko in babu kakan sai koma kan kakan babanta idan aka kammala wannan wurin babu wanda zai auren sai a dawo kan ƴaƴanta in tara da ƴaƴa shine gaba na biyu danta da ta haifa sai zama waliyinta in babu dan sai a duba shin dan yana da ɗa jikanta na iya zama waliyinta in babu jikanta na zama waliyinta in anan ya kare babu sai a canja akala sai a duba kuma ahuha dan uwanta li abin wa li ummin dan uwa da ake uwa dai uba dai shine na uku idan babu sai a dawo kan dan uwa da yake li abin wanda suke uba dai ko da ba uwa dai bane sai ya zama waliyi idan ba a samu wannan ba sai kuma a dawo kan me sai a dawo kan ƴaƴan ƴan uwan idan akwai danta da suke ko dan wanta da ke uwa dai uba dai to dan sa yanzu sai zama shine waliyinta idan babu wannan kuma sai a gangaro kan me kan baffannunta shine baffannunta ba kuma kakanta ba a wannan wuri ana nufin baffannunta ta bangaren baba shine wa ko kanin mahaifi idan babu wannan sai a dawo kan ƴaƴan baffanno idan duk wannan suka kare ba mai aurarwa sai a tafi wajen alkali sai alkali ya mata aure amin ya hayyu ya qayyum karin bayani duba cikin littafin koda al-muhni na ibnu qudama rahmatullahi alai mujalladi na 4 namba 355 yana bayanin duk waɗannan matakai yadda ake neman wali in babu wani a zo wani in babu wani a zo kan wani in babu wani a je kan wani so da haka idan uba ya kishi musulunci da walittantaka ba wai mulkin mallaka bane in mutum aka ce an bashi wali amma yake yin abin da shari'a ta ce haƙƙin wali ne ba na iya aje shi a gefe a nemo wani in ko ina ya tutura sai a je a samu alkali idan alkali yayi to alkali shine waliyinta ko ya daura ko ya ce na ba da izinin a samu wani yayi sai aka bar masallacin annur sai liman ya ce to alkali ya ba da izini sai ya daura aure auren yayi saboda waliyan sun sara yadda haƙƙinsu ba su yi bi ka'ida ba to da haka a yanzu alkali yana iya yi ko ya ce a je a samu duk liman idan yayi a zo a gaya mu shi kenan aure yayi wallahu ta'ala a'lam tambaya wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya jikan mahaifa amin malam wannan ibadu ake a daren nisfu sha'ban shine daren yau ma kenan aiko shine yau nisfu sha'ban din to gaskiya a ka'ida babu wani abu da ya tabbata a sunna na cewa ana kebance daren nisfu sha'ban da shi na ibada. An samu hadisai da dama da suka zo akan falalan nisfu sha'ban da ke umarnin da a raye dare da ibada, a raye dare da kaza. Gaskiya mafiya yawan hadisan nan ba su inganta ba a magana mafi inganci. Hadisin da aka samu yake da dama-dama da ake ga ya inganta, wanda yake na Ibn Hibban rahmatullahi alaihi da sauran malamai, wanda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi yana ga hanyoyin hadisin suna iya kai shi matsayin hadisi mai kyau. Akwai guda ɗaya, hanyar isnadin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, shine waye Abu Musa al-Ash'ari? Shine Abdullah ibn Qais. To akwai hanyar isnadi ɗaya da Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alaihi, shi yake ga hadisin kwaya ɗaya ya inganta akan falalan daren rabin sha'abana. Hadisin da yake cewa yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ala khalqihi lailatan nisf min sha'ban fayaghfiru likulli 'abdin illa limushrikin aw mushahid. Wannan hadisi yace Allah yana riskan bayinsa a dare na rabin sha'ban, shine daren 15 a watan sha'ban, sai ya gafarta wa kowane bawa amma banda bawan da yake mushriki ko mushahin. Mushahin shine wanda tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba, kuma babu dalili na shari'a ta kici ta kicinyewa, to dan Allah bai gafarta musu. Wannan hadisi a cikin silsilatul ahadith sahiha, hadisi na 1144, Sheikhul Albani rahmatullahi alayhi yake cewa wannan hadisi ya kai matsayin a ce hadisi ne mafi kankanta hasanin wanda yake mai kyau. Akwai dalibinsa mashhur Hassan Ali Sulaiman ya wallafa littafi da yake bayyana ingancin wannan isnadi da sunansa ainihin husnul bayan, musamman akan wannan hanya. Ito shi kadai ne hadisin da malamai suka ragarwa tare da su Ibn Bas, Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, sun tafi akan rashin ingancin ibadun daren sha'ban. Amma wannan hadisi guda daya ala taqdiri sihhatihi, shi ana iya cewa ya inganta. Mafhum?
Na'am.
Tayyib, amma magana din shine a hadisin ko sauran hadisai ba a samu wata ibada da aka ware ta kai a daren ba. To da kawai in an ce ya inganta, shine ibadun da ka saba a kowane dare su ake yin su a daren 15 ga sha'ban, ba wani daban bane. In kai ne qiyamul layli ne, ba za ka fasa ba a daren nan sai ka yi shi. In kuma daman ba ka yi sai yan ba ka yi, sai a ce wani dalili ya sa ka. Idan kai mai karatun Qur'ani ne a dare ka saba sai ka yi shi. Kawai abinda malamai suka ga shine ibadun da muka saba mu yi su, wanda daman ba ma yi ba wanda yace sai an kirkiro ta sabuwar ibada, don shari'a ba ta zo da wata sabuwar ibada dan wannan dare ba. Yin kuma ihtifal, a zo a zauna ana ta biki kamar yadda wasu garuruwa ba har sallah ake a daren, kamar sallar Idi a je masallaci a cika ai gayi a daren. Irin wannan suna nan da yawa, na san kasashen Laraba da yawa da irin daren yau, wasu kuma tun jiya ne daren. Allah ta'ala kada ya san me akai a wannan darare din. So don haka alayi halin in mun dauki ingancin wannan hadisi, bai kuma nuna cewa dole sai an tashi an yi wata ibada ta daban a daren wanda sauran darare ba su da ita ba. Wallahu ta'ala a'ala. Sai ci gaba da darasi, muna cikin babi na 56, kuma babi na ƙarshe. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 99, muna 14 ga watan Sha'ban, daren 15 ga Sha'ban, hijira shekara ta 1442. Aboki na kenan, yaro baka leke ko a wurin Allah an kai ya yafe maka. To babu alƙalami a kansa. Ya zo ya ketar kamarar bai damu da masu rakodin ko kuwa ba, ya miƙa da ya tafi. To yanzu ko a wurin Allah ya lefi za a kama shi? To muwa dole mu yafe masa. Yanzu a yaro ba ya lefi. Su ne ‘yan ba ni babu. Ko a gidanka kake da su, suka ga wani abu suka ga jirgi a zama, baba sai a mana jirgin nan, sai ka ce to za a saya insha Allah ɗanban lokaci. Ba za ka tsaya bayanin cewa ba ka da hali, babu ba. Shi yaron hankalinsa mun kace babu, ita ma babun a saya da ita. Yanzu shi daɗin da ya dubdi shi daɗinsa babu kalmar babu. Sai ran da tukunne ya girma aka ɗaura masa iyali ya aure. A nan ne idan duniya ta yi wasan kura da shi, idan aka ce babu sai ce ashe haka ne, ce baba ganganci da an ce babu na ce a yi. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Muna cikin babu ma ja'a fi ru'yati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil manam, babi da yazo yake bayani akan ruqya wato mafarki na manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin ganin sa a cikin bacci wato an gan shi a bacci ya zama me ya zama mafarki in ka ga abu a farke shine zahiri in ka ga abu a mafa a kwance a cikin baccinka ya zama me ya zama mafarki mun yi karatu dai a cikin wannan babi insha Allah ta'ala yau zamu tashi akan karatu na biyu daidai kan wani hadisi zamu tashi 390 ko menene farkon hadisi do na'am haddathana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn al-Musanna qala حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي وانا حديثي يا بوتشين الجامع الصحيح إمام البخاري رحمة الله عليه حديثنا 110 sannan kuma yazo cikin ta hakiki na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi akan cewa hadisi ne ingantacce a hadisi na 344 cewa Muhammad ibn Bashar ya ba mu labari shine bundar wa Muhammad ibn al-Musanna su biyu qala suka ce haddathana Muhammad ibn Ja'far wato Muhammad ibn Ja'far ya ba mu labari shine bundar so da haka su biyu duka sun ruwaito daga Muhammad ibn Ja'far Muhammad ibn Bashar ya dauko daga Muhammad ibn Ja'far aka Muhammad ibn al-Musanna ya dauko daga Muhammad ibn Ja'far mafhum tayyib qala yace haddathana shu'bah ibn hajjaj ya ba mu labari daga Abu Hasin daga Abu Salih ibn Zakwan daga Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace man ra'ani fil manami dukkan wani wanda ya ganni a cikin baccinsa faqadira ani haqiqa ya ganni wanda ya ganni fil manami a cikin bacci ni ya gani in an ce fil manam shine gani a cikin bacci in ka ga abu a bacci ya zama me na'am ya zo mafarki fil manami min babil misal wa zai iya bani misali Na'am inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madha tara ni na gani a cikin bacci na yanka ka kaga shine mafarki wannan shine mafarkin annabi Ibrahim ga dansa Isma'il a magana mafi inganci ba annabi Ishaq ba akwai takazu da ke kawo wannan abin da ya fi tabbata akan wannan shine annabi Isma'il ya zama wace sura kenan suratul safat aya ta nawa zai zama 102 jazakallahu khairan inni ara fil manami anni abawka so din da aka ce an ga abu a bacci to ya zama mafarki amma aka ce ruqya aka yi shiru yana yin daukan gani a mafarki ko a wajen mafarki amma an firin ja yadda shi akan me akan shi ma a mafarki ne in an ce an gani min babin misal kaman me na kalmar ru'ya na'am la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika kaga ru'ya la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida zai zama wannan sura suratu yusuf aya ta nawa zai zama ta biyar kenan kaga la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida kar ka bada labarin ru'yaka kaga sai zama gani ne anan na me na mafarki dan ya kira aya ta hudu ya ce inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidina sai ya ce la taqsusu ru'yaka a tabbiyar sai ya ce kar ka bada labari kar ka bada kissar mafarki ga ƴan uwanka to da haka man ra'ani wanda ya ganni gani da ido ko a ina sai ya ce fil manami wanda yake bayyana a cikin bacci ya zama mafarki fa qadira ani haqiqa ni ya gani amma ba za ka iya gane shi ka gani ba sai ka san siffarsa sai ka ga siffar a mafarki to sai ka gane manzon Allah ka gani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, in baka san siffar ba to ko kaga wani abu a mafarki, in ka faɗi siffar ba tasa bane sai mu ce ba shi ka gani ba. Akwai wanda da zai mutun ya tashi a mafarki sai ya ga hankaka sai ce wai sai ce ya gama gwan Allah, sai ya ce ba sai ya ganki ya ganshi akan daki, sai a ce shi ka gani, to ba haka bane. Dole sai ka san siffar sa tare da magabatan da suka yi ta faɗan haka, suna da dalili. Akwai hadisi da yazo amma bai inganta ba. In mun duba Fathul Bari mujalladi na 12 namba na 384 ya kawo cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inni ura ala kulli suratin, wai duk wanda ya ganni a mafarki ni ya gani, don ni ana iya gani na akan kowace irin siffa, kowace siffa tana iya gani na. To anan sai ya zama kaga hadisi ne da bai inganta ba. So ala tunda ya zama bai inganta ba aka koja da shi ba, dole sai ka ganshi akan siffar halittar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ya zama shi ka gani. Amma duk wata halitta da ka gani, ko da ko shedan ya ce ma shi ka gani, to ba shi din ka gani ba. Wannan yasa ya zama wajibi ne mu san siffar sa ta hakika, don in mun ganshi a mafarki mu san me, mu san shi muka gani. Ganinsa a mafarki, ya ka ganshi a mafarki ya maka sallama, ko ya kama hannunka yana dawabi, ko ka ganshi a filin kiyama ya ce zo wajena, ko ka ganshi a ciki yana maka baka labari mai dadi, me amfaninsa? Me amfaninsa? Bushara ne. Duk lokacin da ka ganshi, to bushara ne na ana gaya maka insha Allahu gaba zai yi kyau. In an ce gaba kuma kololuwa shi ne lahirarka, akwai alamar za ta yi kyau. Saboda bushara ne. Wane hujja ke bayyana bushara ne? Na? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Muhallu shahri yace lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aya ta nawa kenan? Eh? 62:3-4. 62:3-4 ko kuma 72:3-4. 62:3-4. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya. Jazakumullahu khairan. Suratu Yunus ko? Na'am. Fa inna ash-shaytan, dan shi shaytan la yatasawwar. Ma ma'ana la yatasawwar? Baya iya zuwa a surata. Hadithin ya zo da kalmomi uku, wani ya ce la yatasawwar, wani ya ce la yatashabba, wani ya ce la yatamassal. Dukkanin sun inganta. La yatasawwar bai zuwa a surata. La yatashabba baya iya kwatantuwa da ni, at-tashabbu. La yatamassal bai iya misaltuwa da irin halittata. Zaka kalmomi ne masu kama da juna. Mafhum? Tayyib. Aw qala la yatashabbahu bi, dan shedan bai iya zuwa a siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda ganin sa bushara ne, labari ne mai dadi, dole mu san in mun ganshi mun ganshi. Kuma in ka ganshi, yawanci iya nuna maka busharar shine kana da wasu abubuwa na alkhairi da kake yi, ana kwadaitar da kai ka tabbata akan su. Mafhum? Tayyib. حدثنا قتيبة قال حدثنا خلب بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. وأن حديث يتكن تلخيص نشيك محمد ناصر حديث نقل أخذ 45 حديث صحيح. وحدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد أبام العباري دقى خلب بن خليفة دقى أبو مالك daga babansa manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi, yace wanda ya ganni a mafarki hakikatan ni ya gani. Shi yasa malamai da yawa an same su a cikin magabata, har annaba Allah ya musu baiwa da iya fassara mafarki. Don shi mafarki kamar yadda muka faɗa a sati da gaba, kuma za mu ƙara a gaba, wani ɓangare ne na annabta. Idan ka raba annabta gida 46, to mafarki saliki ɗaya ne daga cikin 46. wato ita kanta annabta idan an raba ta gida 46 ar-ru'ya as-saliha wannan mafarki da yake mai nagarta kashi ɗaya cikin 46 annabta ne
na'am
ashe kenan babban al'amari ne sai sa a musulunci babba a wasa da mafarki kuma al'amarin mafarki wallahi sai ikon Allah sai sa hatta binciken likitanci mafarki ya zama gagaraba dau a wurin su don wani al'amari ne da Allah ta'ala ya san shi yanzu muna zaune anan muna karatu kaddara wani sai ya kwanta yayi bacci a baccin nan da ya sai ya ganshi a cikin jeji zaki na bin sa iya gudu yana tahaki yana kuka yana gudu ya samu bishiya ya hau ya dagale a sama zakin na kokarin karye bishiyar iya ta kadata yana ta ihu ya shiga damuwa yana cikin yanin fa muna karatu mu ba mu ga jejin ba ba mu ga bishiyar ba mu ga zakin ba kuma shi duk ya gansu sai ya juya haka ya bude ido ana kadu sai ce alhamdulillah sai ya gaina haka alhamdulillah saboda abun bai tabbata ba me yake yi yana alhamdulillah bai tabbata sai ku tambaye shi sai a babu to in ka takura ko bukata ta sa ya fada duk da ba a so a fada mafarkin sharri sai kaga yace wallahi kaza ya gani a jeji har zaki na bin su har ya hawo bishiya idan ya fada zamu kareta shi zamu kareta ba da wannan ake kalubalantar waɗanda manzon Allah zai faɗi magana su kare ta shi dan uwanka yana wurin da kake ya kwanta yayi bacci yayi mafarki ya baka labari ka gaskata amma annabin Allah ya faɗi magana indirectly kace ba gaskiya bane akwai cin amanar da ya kai wannan amma a wurin da muke dan adam ya kwanta yayi mafarki ya bamu labari mun aminta mun gaskata so kenan ashe gaskata manzon Allah aula fiye da wannan shi yafi dacewa so al'amarin mafarki akwai ikon Allah shi yasa akwai malaman da sun shahara da fassara min babin misal annabi yusuf ai yana mafassara mafarki ko wa zai iya bani misali a qur'ani rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta wali fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin wata sura kenan suratu yusuf aya ta nawa wannan yace 90 wannan yace 101 Allah ya maka albarka zai zama 101 rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wil alahadith 101 wace ce ta 100 ban ta 100 wa rafa'a abawayhi 'ala al'arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya kage shi ma'ana ai fasaran ne hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa wa qad akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati kage duka wadannan a wurin menene nan ta'wilul hadith kuma yayin da shi hadha ta'wilu ru'yaya to daka aya ta 101 da ta 100 dukannin sa fasaran mafarki ne fasara mafarki akwai wanda suke da bai wasu akwai irin Muhammad bin Sirin na daga cikin magabata duk da littafin da ake jinginawa gare shi na ta'birur ru'ya da yawa suna gaba shi ya rubuta wannan ba amma dai a zamanin sa ya shahara da shi yawanci abu ne da Allah yake ba wasu mabaiwa anan kusa kusa na san Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alai yana da wannan baiwa din yana iya fasara mafarki wani mutum ya zo ya same shi ka san tawali'u irin na malamanmu na sunna Allah ya ji kansu ya cewa Sheikh bin Bas rahmatullahi alai cewa ni ne na kwanta bacci sai na ga wani mutum yana kewaye ɗakin Ka'aba yana da wafi tsirara haihuwar mahaifiyarsa Sheikh sai ya tsaya sai ya ce ka ga mutum a wannan hali ya ce ya gani ka tabbatar ka gani ya ce ya gani kawai sai ya ce hani Allahu wanda ka gani congratulations gare shi farin ciki ya tabbata gare shi wannan alama ce ta cewa Allah ta'ala ya gafarta wa mutum zunubansa saboda asalin aikin jahiliya ne so in aka nuna mutum wani aikin jahiliya kuma akan wata ibada da musulunci ya karantar sai ce yana bayyana abin da a baya ne aka yafe masa da ya kammala sai mutum ya ce masa malam wallahi tallahi billahi kai na gani kana da wafi sai ya fashe da kuka sai ya ce a ba shi aka gani ba shi tsoron Allahnsa bai kai a ganshi ba maybe kuskure yayi ba siffarsa ya gani ba maybe kama ya gani ba shi din ba ne saboda me saboda irin nagarta ta su so saboda dama in ta kama Sheikh bin Bas rahmatullahi alaihi yakan yi ta'birur ru'ya akwai wuraren da yayi amma wani abu ne na baiwa ba kowa yake da shi ba in ba haka ba mu tsaya a fassara biyo in an ga mutun yana da wafi ko a filin kiyama manzo Allah ya ce zo mu tafi sai mu ce wannan alheri ya gadi in an ga mutun kuma ana khuzuhu faguluhu da shi sai a ce wannan sharri ne to sai mu takaita akai in kaga alkhairi sai ka gode wa Allah ka tabbata akan ayyuka na kware in kaga sharri ka zauna kai wa kanka hisabi ka duba ina ne shedan yau da reka ka gyara insha Allah ta'ala sai ka tsira wannan yana da matukar muhimmanci mafhum tayyib insha Allah qala abu isa yace shine wa kenan shine imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhi wa abu malik yace wa abu malik hadha wannan huwa shine sa'd bin tariq bin ashyab وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي كما يرويتو حديثي دقى منزم الله تيراد أمينشي ستبت أغريش شيوا كينا نعم شيني طارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي احاديثا يرويتو وسو حديثي daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai suna da yawa sai inda zaka gane suna da yawa in yanzu zaka ce ka irga sahabbai wato ranka gwada kanka kace zaka zauna babu duba wani marja'i zaka rubuta sunan guda 1000 na'am in kai wasa daga 60 ko 70 zaka fara cijewa daga 60 ko 70 zaka fara cijewa to al-isa in ka duba cikin al-isa ba fi tamidi sahaba na ibnu hajar rahmatullahi alai adadin sahabbai sun fi mutun 100 wadanda suka zo hajjatul wada kadai ma sun fi haka to sai ka gane cewa har a yanzu wadanda ba mu san sunayen su ba a cikin darussa su suka fi wadanda aka sani sai ka samu manya manyan takaddu tu gona zaka ga asma na sahabbai wani lokaci zai ka kira wani sunan ma ka ce ranar ka fara jinsa kuma sahabi ne amma yawanci wadanda muka fi sani irin wadanda suke al-khulafa al-arba'a al-ashara al-mubashsharuna bil janna wadanda suke ahlu badrin haka wadanda aka kawo sunayen su ko a gazwatu badr ko uhud ko tabuka da wadanda suke ruwatul hadith wadanda suke ta ruwaito hadisi irin su abu huraira radiyallahu anhum da makamantan su amma in zaka yi magana akan sahabbai zaka san adadin su yana da yawa radiyallahu anhum mafhum tayyib سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة ورأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير يتي ناج علي بن حجر ينافد شيء وخلف بن خليفة يافد ناج عمرو بن حريث وانديك صاحب من ذو الله تيراد أمينك استبت أغريشي يايمي وأنا غلام الهاليني لوغة إنا يارو كرمي abun da yake nufi ya kawo hadisin ne matanin kawai ka ana amma iya nufin ɗaya ne da hadisi na baya da muka karanta na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu da kuma na Abu Huraira so kaga hadisin Abu Huraira shine na marraani fil manami na Ibn Mas'ud kuma radiyallahu anhu shine na muka karanta sati da ya gabata na farko a babin marraani fil manami faqad ra'ani fa inna shaytan la yatamassalu bi so daka anan ya ka isnadin ne da ya kawo isnadin bai kawo matanin ba iya nufin matanin ɗaya ne da na Abdullahi bin Mas'ud da kuma na Abu Huraira radiyallahu anhum mafhum tayyib fa inna shaytan la yatamassalu bi shine shaytan bai da ikon da zai misaltu da ni mafhum tayyib haddathana Qutaiba ibn Sa'id qala haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad an Asim ibn Kulayb qala haddathani abi أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن ابن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس انه كان يشبهه wannan hadisi yazo cikin talkhis na Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahmatullahi alayh a hadisi na 346 cewa hadisi ne ingantacce cewa Qutaiba ibn Sa'id ya ba mu labari daga Abdul Wahid ibn Ziyad daga Asim ibn Khulaif daga babansa cewa ya ji Abu Huraira radiyallahu anhu yana cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yace man ra'ani wanda ya ganni fil manami a cikin baccinsa shine mafarki faqad haqiqa ra'ani ya ganni in ya ganni ni ya gani shi yasa kenan lazim sai mun san siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da muka yi ta karantawa a littafin nan a darasi akalla guda 97 gabanin mu zo babin mafarki dukkan siffofinsa muke ta bayani a ayaye tsawon sa yake launin fatar sa yaya yake idan sa yaya yake gashin kansa yaya yake fatar jikinsa yaya take wani irin baji ne a doran bayansa yaya yatsun hannunsa suke yaya yake tafiya idan zai tafiya idan an kira shi ta yaya yake waiwayawa idan zai juya da bayansa duk waɗannan fa mun yi ta karantawa wani irin abinci yake ci duk yana ciki karka je ka ce ka ga shi yana cin dan wake ai ba mu karanta a babin nan ba ko amma ran da kaga siffarta sa sai kaga abincin da yake ci irin gwatan ka bewa sai ka gan shi yana ci sai ka ce to ai shi din ne dan ga abincin da yake so kuma shi yake ci so duk waɗannan amfanin karatu dan ya zama in mun ga busharar da zai mana a mafarki mu tabbatar shi muka gani shi mafhum tayyib ga tambaya ta gaba mutum sai ya gan shi da siffa da yake ga irin tasa ci Allah ta'ala ya kiyaye amma sai ya ce mutum ya daina yin salloli guda biyar mutum zai daina sallah ba zai daina ba me babban dalili dalili na farko shine su annabawa da manzanni mafarki shari'a ne a wurin su amma mu a wurin mu mafarki ba shari'a bane bushara ne ko kuma tarhibi ne din mai muni ne to kaga babu yadda za a yi mu dauki ibada kai tsaye daga mafarkin mu dan mu mafarkin mu akwai daidai akwai kuskure a ciki annabawa ne mafarkin su gaskiya kamar na annabi Ibrahim inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madha tara qala ya abati fal ma tu umar a wannan cikin suratul safar aya ta 102 kaga kai tsaye yayi aiki da mafarkin haka annabi Yusuf la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida saboda shi annabi ne baban sa annabi ne kamar yadda yazo cikin suratul yusuf amma kai tsaye aya ta 2 amma kaga mu ai mafarkin mu ba shari'a bane in ma ya zama bushara ne ko kuma ya zama mai tsoratarwa ne na ɗaya na biyu ana iya cewa mutum wanda ka gani hakikatan din ba shi bane ka koma ka ƙara dirasan siffarsa don ba zai ka ganshi shi na hakika kuma ya hana kai wata ibadar da Allah ya shar'anta maka ita a Qur'ani da Sunna ba saboda zai iya wa ka ga wani mutum ko a duniya ka dauka shi ne in mutum bai kiyaye ba wani lokaci ɗansa zai gani a yayin sai wani gagara gane waye ne musamman in shekaru suka ja kuma yayin suna da yawa akwai wanda naji an yi hira da shi yayin sa sun fi 50 aka ce kuma ya manyanta ya kai shekara 90 da kai ya kake iya gane sai ya ce to in suka zo kusa da ina iya yi da dabarbaru na gane kaga wannan tsada ya haifa kenan kuma kana da wani za ka gane ka dauka hakikatan wane ne sai kaga sai ce ai ba shi bane sai ka ce to yi hakuri to kaga ce dan ai kana iya kubucewa dan adam ma da ka san shi ka rayu da shi ka ga wani ka dauka shine bare annabi sallallahu alaihi wasallam da karanta siffarsa kai theoretically amma practically da a zahiri baka ganshi physically ba mafhum sai da ka a wannan malamai suka ce ba za a yi itimadi da wannan ba ai irin mafarkin Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani ne rahmatullahi alai da yace ya ga ido shi ido da ido yace ya ga mutum zauna kan kujera baina sama'i wal ard yace ana rabbuka ni ne mahaliccinka sai yace anta kazzab kai makaryaci ne anta iblis iblis sai masa dariya kuma ido da ido gashi yace tayi kai ka gane ni ne yace Allah ba zai zo yace mun ana rabbuka a wannan halin ba saboda me yace saboda ba za mu ga Allah a duniya ba sai a aljanna tayi zaka buka ce mun kai dai Allah ido da ido an ganka kuma in yarda kaga shine dadin sanin shari'a inda bai san shari'a ba sai a yaudare shi yadda aka yi tayi a baya da fa a kasar nan har aljanna ana sayarwa aljanna da ka sani da kuɗi mutum zai ɗauka ya sai a sayar masa 1979 a cikin Gombe na san lokacin da aka sayar wani kiɗin aljanna kuma saboda tsabar renin wayo wallahi kiɗin kwaɗo gama gari kun san kwaɗo gama gari maybe ɗan kanana ba za su gane ba. Irin wannan kwado da ko da kusa an ka zo ta daɗin kana iya buɗe shi ka kwabe sai ka daga, wai wannan kiɗin wai shi ne kiɗin aljanna? Aba jama'a, ko masallacin annuru za mu kulle da wannan kwadon? Bare aljanna? Ko mutane saboda rashin karatu ba suka yadda suka amince sai a sayar maka da aljanna a ce za ka shiga dangin uwa 70, dangin uba 70, sannan kuma abokan arziki 70, mutum 210. Kuma mutum ya yadda ya zauna. Dan Allah aljannan ta waye? Ta Allah ne. Yanzu haka kawai mu ga magado sai fita sai ga motar wani. Motar ai wannan ce ta Malam Muhammad sai ce na baka ita. Dan Allah na nemi a zauna lafiya? Kayan Allah wani maka ke da kuma kai daga cewa za lafiya? Allah ta'ala ya samu wani lafiya. Allah ya kara mana fahimtar addini da aiki da shi. Na'am. Don haka yace marra'ani fil manami faqad ra'ani. Duk wanda ya ganni a cikin baccinsa wato a mafarki ni ya gane, fa inna shaytana dan shaytan la yatamassalu bi la yatamassaluni, wato ba zai iya kama da ni ba. La yatamassal, in an ce masal da shi da ya tashabbu da at-tamassul, wanne ya fi nuna kusanci sosai a larabci? Na'am, at-tamassul ya fi nuna hakikanin kama. Shi yasa mafiya yawan hadisan sun zo da la yatamassal, duk da ya tashabba din ma'anan ya tamassal ne kuma ya tasawwar, duka suna daukar ma'ana daya. Shine bi ma'ana ay la yastati an ya'ti ala misalin nabi, ash-shaytan la yastati an ya'ti ala misalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala kayfiyatihi wa ala suratihi. Duk wannan ba shaytan ba zai iya zuwa ba, sai dai ya zo da wata siffa ya ce maka shine. Shi kuma Kulayb din nan wannan Abu Asim sai ya ce fa haddastu bihi Ibn Abbas, sai na ba wa Ibn Abbas labarin mafarkin da na gani. Shi kuma Ibn Abbas babban malami ne a cikin sahabbai. Fa qultu qad ra'aytuhu, sai ya ce ai ni na gani, bi ma'ana ai ana ra'aytun nabiyya fil manam, ana ra'aytun nabiyya, ni na ga annabi a mafarki. Shi Kulayb yake ga Ibn Abbas. Fa zakartu, sai ya ce masa fa zakartu Hasan Ibn Ali, amma sai ya ce naga siffar sa, fa yadda kaga Al-Hasan Ibn Ali haka naga annabi a cikin mafarki din. Fa qala Ibn Abbas, sai Ibn Abbas ya ce innahu kana yushbihuhu, sai ya ce ai annabi Al-Hasan Ibn Ali yana kama da annabi. Akwai sahabban da tun a zamanin sahabbai din in an gansu daga an gani sai a ce wannan ya kama da annabi. Akwai Al-Hasan Ibn Ali, su biyu ne. Akwai na biyun sai wa? Sai Ali ibn Ja'far ibn Abi Talib. Ba Ja'far din ba, ɗansa ne. Ali ibn Ja'far ibn Abi Talib, waɗannan guda biyu tun a zamanin sahabbai in an gansu kana gani zaka ce haza min haza, akwai inda jini ya haɗu. Shine jinin su ya haɗu saboda ka gani ka ga kama a fili. So zaka ce da yake shi bai san fiyen Allah sai ce amma ya san Al-Hasan ibn Ali, sai ce ganin da na masa yana kama da Al-Hasan ibn Ali. Sai Ibn Abbas sai ce eh haka ne, Al-Hasan ibn Ali ai yana kama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan haida alama ya dace ka siffata wanda baka san shi, baka taba ganin sa ba a mafarki, da wanda ka sani kuma a ce haka suke suna kama da juna. To akwai nau'i na dacewa. To kaga su sahabbai ko tabi'ai sun samu gatar rayuwa da Al-Hasan ibn Ali da Ali ibn Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. To mu yanzu ba mu rayu ma da su din ba gaba daya, sai dai kawai karatun za mu rika yi muna sawarawa na abin da muka fahimta. Mafhum? Tayyib. Wannan hadisi zai yi tsawo in mun ce za mu karanta kaman ba za mu iya yin sa koya, kuma kar mu ji sati mai zuwa abin ya gagara. Za a iya kammala shi? To bari mu dan yi da gaggawa ko? Tunda dai ina ga ba wani sabon abu a ciki. Haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Ibn Adi wa Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Auf ibn Abi Jamila an Yazid al-Farisi wa kana yaktubu al-masahib qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fil manam zaman ibn Abbas قال فقلت لابن عباس اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الشيطان لا يستطيع ان يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل يستطيع أن تنأتها هل تستطيع أن تنأت هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنأت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الظهر جميل دوائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نهره قال أو ولا أدري ما كان هذا النعت قال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنأته فوق هذا وانا حديثي شي ما يرى تكين تلخيص نشمائل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه حديثي ندري أكد أربعين تكوستوى حديثي نصحيح ونبوغ ندري أكد أربعين بكي حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار يا بام الأباري دقى ابن أبي أدي دقى محمد بن جعفر منكرا حديثي إرم وانا أبايا قال يتي حدثنا أوف ابن أبي جميل أوف ابن أبي جميل يا بام الأباري daga Yazid al-Fadisi Yazid al-Fadisi kana yaktubu al-masahib ya kasance shi magangaran ne a ramma ne yana iya rubuta qur'ani da hannunsa rubuta qur'ani da hannu ko rubuta hadisi da hannu yadda magabata suka yi a baya a kodan da Allah ta'ala ya musu baiwa da haka akwai wanda na san mun yi zaman tsangaya da su mun yi karatu tare har yanzu sana'ar su a duniya shine rubuta qur'ani da hannu kamar malam Musa na san yanzu har yanzu yana da yana rubuta Qur'ani da hannunsa akwai malam awwal malam lawwali shi asali basakwace ne ya rasu yayi hatsarin mota a hanyar Kano ya rasu yana rubuta Qur'ani da hannunsa sai daga cikin su ya rubuta Qur'anin har ya aika mini rubutun hannunsa kuma tare muka zauna da su a tsangaya muka yi karatu so baiwa ce kuma rubuta Qur'ani da hannu a duniya wadanda suka shahara a duniya a Najeriya muna ciki in akwai na gaba da mu wajen haddan Qur'ani da rubutu zaka ce kasar Misra Egypt sai kuma Murtaliya maybe kuma sai Najeriya amma hatta irin kasashen Saudiya aramomi da muke da su ba su rubuta Qur'ani da hannu ba su da shi mutun ya zauna kana tadi da shi ya rubuta maka Qur'ani da hannu kai harji da shi dukkan wata kalma a Qur'ani zai ga maka adadinta kuma ya nuna maka a duk inda take idan ma furta ta iri ɗaya ne rubutun ya saba sun kai ko hudu zai maka bayani duka wannan baiwa ne Murtaniya suna da irin waɗannan aramomi duk wanda ya su musamman mutanen Shanakita suna da baiwa su ma wajen karfin adda haka mutanen Misra in ka dubi irin mashhuran malaman Qur'ani da aka yi a duniya aksaruhum misriyun ai irin su Muhammad su Mustafa Ismail su Mahmud Khalil Husari su Abdul Basit Abdul Samad su Siddiq Manshawi su Mahmud Ali Banna rahmatullahi alayhi wadannan su ne ake kiran su wai turaken Qur'ani amma dukkanin su ɗan canje duka su ne turake na Qur'ani har a yanzu duk yadda suka dade yanzu irin Manshawi shi rasulsa tun 1969 amma har yanzu ka duba babu na'urar recording a wancan zamani mai kyau amma an ka ji karatun Qur'ani sai ka dauka to wake su ka duba Mahmud Khalil Husain yana karanta Qur'ani ka rika jin yadda yake fassara Qur'anin da sautin sa a lokacin da yake karantarwa yana kuma yana karatun da larabci ne sai ka ji kaman tafsiri yake in ka san me yake fada irin su Abdul Basit Abdul Samad ka ji irin tangimi nasa so su ma Allah ta'ala kuma abin sha'awa duka fa wadannan kasashen Afirka ne duka wadannan kasashe to haka ne in ka je mai dubu da haka da in ka je tun irin su gazargamo ana rubuta Qur'ani a wurin sama da shekara 800 da ya wuce da ka ake rubuta sama da shekara 800 dan tsohuwar daular Borno Karim Borno sun kai shekara 1000 suna rubuta Qur'ani kafin wani gari ko wani bangaren Najeriya a fara haddan Qur'ani sosai tare da musulunci ya dade ba lokacin zuwan Shehu Usman dan Hodi Allah ya ji kansa musulunci ya shiga wasu garuruwa ba kaman Kano ai tun zuwan Muhammad Abdul Karim mutumin Algeria ne sama da shekara 500 da yan kai gabanin zuwan sa ba akwai burbudin musulunci tun zamanin sarki Muhammad bin Rumfa Muhammad Rumfa ko tun zamanin su ai akwai musulunci ba nan kusa ba amma rubuta Qur'ani sun fi shekara 1000 suna yi gabanin wani bangare ya fara so shi yasa a bangaren addini African fa ba a baya bane yanzu sahabbai da manzo Allah yace fa inna fiha malikun adil suka yi hijira daga jazirar Laraba suka zo Ethiopia Africa suka tafi wajen sarki Najashi ai Afirka suka zo so da aka tun hijirar farko da aka yi Afirka aka zo aka zauna so shi wannan ayar ma ne yana rubutu yace ra'aytu an-nabiyya fil manam naga manzon Allah a mafarki zaman ibn Abbas azaban ibn Abbas fa qultu li ibn Abbas sai nace wa ibn Abbas inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manam naga manzon Allah tsira da aminci sabbata a cikin bacci na fa qala ibn Abbas yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace inna shaytana lalle shaytan la yastati bai da ikon ayyata shabbaha bi yayi koyi da siffar halittata fa man ra'ani fil nawmi duk wanda ya gani a cikin bacci fa qadira ani ni ya gani a mafarkin hal tastati anta ata hadha ar-rajul alladhi ra'aytuhu fil nawm shin kana da iko zaka iya sifata mun siffar wanda ka gani a cikin mafarkin naka annatu shine as-sifa qala da'am yace zan iya sai yace an atu laka rajulan bayna ar-rajulayn zan ga maka siffar wani mutum ne dake tsakanin mutane biyu wato abin da yake nufi ba dogo hatan ba ba gajere ba shine manzon Allah shi ba dogo ne sosai ba kuma ba gajere ba ne shine bainar rajulaini amma huwa aqrabu ila tul yafi kusanci da tsawo fiye da gajarta jismuhu jikinsa walhamuhu da kuma namansa asmar ila albayab shine zaka ganshi fari ne wani ya taba soke da wurin Na'am Asmar ila albayab wato fari da amma fari mai ja shine asmar ila albayab wato kalman asmar iya nufin an shigar da ja ne a cikin fari za ka ga laraba kala biyu ne akwai balarabe fari sol akwai balarabe fari da amma ja ne to shi fata sa ba fara sol bane fari ne amma ja ne mafhum tayyib akhalul ainain idan sa guda biyu za ka kaman an sa kwalli amma babu kwalli wato kewayen idan za ka ga yayi duhu baki kaman kwalli ya saka hasanul bahi kuma yana mun murmushi murmushin sa akwai kyau za ka ga me murmushi ne jamilu dawa'il waji fiskar sa kewaye ne haka kuma tana da kyau wato ba yana da round face ne mala'at lihiyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi gemun sa ya cika nan da nan dinsa har kirjin sa ai kadi mala adnaharahu nan kirjin sa ya cika da gemu qala aw sai yace wala adri ma kana hadhan na'at ga dai abin da na gani amma dai ban san siffar ta dace da adabi ko ba ta dace ba sai ibnu abbas yace laura aita hu fil yaqna inda ka ma ganshi ido da ido mastata'ta an tad'atahu fawqa hadha ba za ka iya fadan siffar sa fiye da yadda kai bayanin nan ba ko wanda ya ganshi ido da ido ba zai iya bayani fiye da kai yanzu yadda kai ba wato a cikin mu ma wanda ya ganshi ido da ido ba zai iya bayanin da yafi taka ba saboda me saboda iya bayani ma fa da siffata abu baiwa ce wani ya iya ya san amma ba zai iya bayanin ka fahimce shi ba akwai wani mutumin Malaysia da ya tafi aikin haji sai ya gamu da wani askar sai dan wani abu ya shiga tsakanin su da shi sai je reporting me sunan sa yace ya boye sunan sa bai bari ya gane ba yayi siffar sa take sai suna ta bayani waye ne wane ne kowa da sai yace to su bashi alƙalami ya zana musu shi sai suka bashi takarda a wurin a tsaye yake bai launa ba sai ya zana fiskar sa yana ba suka ce to ai wane ne kawai ganin su amma sai zana fiskar sai ba su a wurin bil ijma da suka ce to ai wane ne kawai ba ma magana musu kuma da aka nemo shi din ne to kaga yanzu wani ko zanen fiskar mahaifi kace yayi ko na iyalinsa ai idan ya gama ma shi zai ya ga takardar ya koye kada ka gani dan in ta gani ta san ranar babu zaman lafiya a gidan Abu Isa yace Yazid al-Farisi ko Yazid ibn Hurmus Abu Isa at-Tirmidhi yace Yazid al-Farisi shine Yazid ibn Hurmus magana mafi inganci na malaman hadisi ba shine Yazid ibn Hurmus ba kamar yadda Ibn Hibban rahmatullahi alayhi ya fada da kuma Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi ya fada Ibn Abi Hatim ma ya ka cikin al-Jarh wa al-Ta'dil cewa ba shi bane Yazid al-Farisi daban Yazid ibn Hurmus daban amma shi sai fassara al-Farisi da Ibn Hurmus amma kaida ba su dai bane shi yasa a cikin malaman hadisi a jarhu wat ta'dil akwai asma sanin sunayen ruwat sai da zaka iya bani ma sunan iri da ne kawai wajen wasali ne ko na abu da yake iya sabawa insha Allah ta'ala ina ga sai mu yi hakuri mu tsaya a wurin ko saboda yanayi na lokaci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مال عمر غربني ده مال عبد الله تو منا ده باقي ƴan uwa ko da suka zo ina ga ko dai a cikin ku sai wakilce ku kawai ko sallama ya gaisa da ƴan uwa ne duka daga Gombe Dr. Umar Garba wal akh Abdullah bin Abubakar a gaisa da tunda an zo bismillah a gaisa da mutane ko da minti da gaisa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam ana tafaddal ka dauna ba bismillah a gaisa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fatan alkhairi ne kawai muke yi mun zo mu gaida malam Musa irin wannan dawainiya da yake duk da dawainiyoyi da yake kansa amma ake samu wannan lokaci a sanda karatu ne tsada muna masa addu'a Allah ubangiji ya kara masa tawfiki Allah ya karbi irin wannan ayyukan da ake da sauran ayyukan da yake gabatarwa lalle mu fa'idantu da karatu mun bude littafin mu ma muna bi ɗaya bayan ɗaya kada ayi wasa da irin wannan fa'idodi din fa'idodi ne masu girma muna fata Allah ya kara mana tawfiki Allah ya muku tawfiki ya bada tawfiki gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi